Jama'a, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da numar da dalul da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Ka Almasi Garba ne da Ali Mustafa Sakkuto da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 21 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya, za a ji cewa an kammala taron manyan hafsoshin soja a Najeriya. Za kuma a ji cewa a Kano an yi wani taro kan almajirci.
To ita wannan matsala ta harkar almajirci abu ne wanda yake yana ci a hankali, wata ran in ya fashe sai ya mana ta'adin da wato ba za mu ji dadi ba.
A jamhuriyar Nijar kuma masu ayyukan karbar haraji ne suka yajin aiki.
Ba sai da kudade ba za a wala guro, sai an sa kudi za a biki, sai mun sa kudi za a albashi ko.
To kamar kowace ranar Alhamis, Usman Kabara na tafa da shirin sanar da kasa ba kasawa ba. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma dukkan waɗannan sai an sha labaran duniya.
Jama'a barkanku da hantsi. A karin farko, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya yi magana da murya mai ƙarfi wadda ake ɗauka a matsayin muryar ƙusar gwamnatin Amurka mafi babban mukami da ya taɓa fitowa a fili, yana la'antar abin da ya kira cirin jama'a na tashin hankali na yan jinsin Rohingya da aka tilasta su bar ƙasarsu ta Myanmar da yin ƙauren ba shiri zuwa makwabciyar ƙasa a sanadin fatattakar da ake musu. Da yake faɗar haka a jawabin da ya gabatar a wajen wani babban taron da aka yi kan ayyukan sojan kiyaye zaman lafiya a Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Laraba, Pence ya ce abin takaici ne da duniya ta zauna tana kallon abin da ya kira wannan bala'i da masifa yana faruwa a ƙasar ta Myanmar, wacce kuma aka santa da sunan Burma. Mataimakin shugaban na Amurka ya ce abubuwan da aka nuna a hotuna sun tada hankalin mutanen Amurka da kuma mutanen duniya ma baki ɗaya, saboda irin rashin imanin da aka rinka nuna mutanen da abin ya shafa. A cikin wata ɗaya da ya gabata dai, yan jinsin Rohingya kamar 400,000 ne aka tilasta wa yin gudun hijira daga Myanmar ɗin saboda gallazawar da ake musu. Pence ya ce to ni sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya maganta da ita shugaban Myanmar ɗin Aung San Suu Kyi kan lamarin na yan jinsin Rohingya, inda ya nemi shugabannin kafofin tsaro da su bari a dinga kai agaji ga wanda abin ya shafa. Hukumar aikatar harkokin wajen Amurka ɗin jiya ta ce ita kanta gwamnatin ta Amurka za ta aika kayan agaji na kimanin dala miliyan 25 domin a bayar ga su ‘yan Rohingya ɗin masu gudun hijira.
Daukacin mutanen tsibirin Puerto Rico su wajen miliyan 300,000 ba su da wutar lantarki sanadin wato sanadiyar wata mahaukaciyar guguwar da aka ce rabon a gama lahani irin nata tun wato da ƙarfinta tun kamar shekaru 80 ko 90 da suka wuce. Wannan guguwar da ake kira Maria da ke tafa da iska mai ƙarfi da na akan kilomita 185 kowace sa'a ɗaya ta zubar da kusan dukkanin gidajen da ke tsibirin, kuma ta haifar da masifar ambaliyar ruwan da ta mamaye yankin baki ɗayansa. Ko bayan ɓarnar dukiya da ta janyo, har ila yau dai guguwar ta yi sanadin mutuwar mutane aƙalla guda 9.
To a ƙasar Mexico kuma har yanzu ma'aikatan ba da agaji na can suna ci gaba da neman mutanen da gine-gine suka auka a kansu a sanadin gagarumin girgizan ƙasar nan mai ƙarfin maki 7 a kan ma'aunin auna ƙarfin girgizan ƙasa wacce ta auka a birnin Mexico City, inda ta kashe mutane mai tun da 25 kuma ta janyo rushewar gine-gine marasa iyaka. Ministan harkokin cikin gidan wannan ƙasa Miguel Osorio Chong ya ce sojoji da 'yan sandan ƙasar za su ci gaba da bi lungu-lungu wajen neman mutanen da gine-gine suka danne har sai sun tabbatar da cewa ba wanda ya rage a ƙarƙashin ƙasar.
Shugaba Donald Trump ya gaya wa shugabannin ƙasashen Afirka da ke halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake a halin yanzu a birnin New York cewa zai tura jakadiyar Amurka da ke Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin Nikki Haley zuwa ƙasashen Sudan ta Kudu da Congo Kinshasa don ta je ta duba wainar da ake toyawa a ƙasashen. A lokacin wata liyafar cin abincin rana da ya shirya wa shugabannin na Afirka jiya a can New York, shugaban na Amurka ya yi magana game da tashi-tashen hankulan da ke ci gaba da faruwa a ƙasashen na Sudan da Congo, inda ya ce miliyoyin mutane suna zaune cikin halin ɗar-ɗar. Sai dai kuma a jawabin nashi, shugaban na Amurka ya lura cewa Afirka na da ƙasashe shida a cikinta, waɗanda suke cikin jerin ƙasashen duniya goma da tattalin arzikinsu ke bunƙasa fiye da yadda sauran ƙasashen duniya ke tsammani ko kuma suke bunƙasa. Wanda ya sa wato Trump ya ce nahiyar Afirka tana zaman kamar wata amarya ce da dukkanin ƙasashen duniya za su so kulla dangantakar kasuwanci da ita.
To yayin da yake ci a majalisar ɗinkin duniya yana cuɗanya da sauran shugabannin ƙasashen duniya ɗin a nan Washington, kuma babban jigon binciken rawar da ake zargin Rasha da taka a zaben Amurka na bara, wato Robert Mueller, yana neman fadar White House ta ba shi dukkan takardu da saƙonnin email wanda ke nuna matakai ko kuma hukunci da shugaba Donald Trump ya taɓa ɗauka tun daga ranar da ya hau kan wannan kujerar ta shugabancin Amurka.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a Abuja, Najeriya, inda aka kammala wani babban taron manyan kusoshin sojin ƙasar, wanda babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar Laftana Janar Tukur Yusuf Burutai ya kira. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina.
The initiative is for the Nigerian Army to train.
Babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasa na Najeriya kenan, Lieutenant General Tukur Buratai, ke jawabi a wurin taron da ya yi da ɗaukacin manyan kwamandojin sojin Najeriya a nan Abuja. General Tukur Buratai ya taɓo irin rawar da sojin Najeriya ke takawa a wajen samar da tsaro a cikin gida.
To complement the efforts of the Nigerian Army.
Don marawa ƙoƙarin sojin Najeriya, gwamnatin tarayya ta kaddamar da wani shirin tsaro mai take Bama Initiative. A cikin wannan tsari, sojojin Najeriya za su horar da wasu zaratan 'yan sanda da jami'an tsaron farin kaya kimanin su 300 a kashin farko, waɗanda daga bisani kuma za a rarraba su don samar da tsaro a ciki da wajen Bama.
Local government and its environment.
Ko me yasa Bama ke da muhimmanci wurin wannan horo? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Aliko Rashid Harun.
Idan ka duba, Bama shi ne wani babban gari bayan cikin garin Maiduguri. It's a strategic location. Ba inda 'yan ta'adda za su operating, ba sa amfani da kogi. Akwai hamada tsakanin Bama da Fulka. Bama ma yana nan kusa da dakin sambishin. Shi yasa na kawo maka misali Mandara Mountain. In ka duba, Mandara Mountain ta soma tun daga Fulka har ta wuce ta je Madagali, har ta je wajen Mincika, har ta fita wajen Kacan Cameroon. So duk wani facilities da Nigerian Army suke nema bayan wato wurin da ake kira Goga Mago kenan, inda ake training din sojoji, wato kananan hafsoshin sojoji a Jos. Duk wani futures din da ya kamata a yi training din wasu jami'an tsaro akan counter terrorism, Bama yana da shi.
Taron wanda ɗaukacin manyan kwamandoji da hafsoshin sojin Najeriya baki ɗaya suka yarce shi ya tattauna sosai kan irin rawar da mayakan suka taka a baya da kuma wanda suke shirin tunkara nan gaba. Daga bisani, kakakin sojin Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ya min karin bayani.
Kamar yadda shugaban sojojin Najeriya na ƙasa Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai ya shaida muku, shi aikin soja ya ta'allaka ne kan horarwa. Don haka a kowane lokaci ana horar da sojoji, saboda idan buƙatar aiki ta taso sun san abin da za su yi ba tare da ɓata lokaci ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Soja tuwon kaya miya allura. Mushe! Gama san adawa
sai gari zo sun shawa cikin dawa. Ana kai ke kuma a gaida Hassan kafin mu ci gaba, sai a ɗan huta da wannan. to a gaida yan matan Niger. Sai kuma Kanan Dabo, inda aka yi wani taron da ya hada da yan jarida da kwararru a harkar ilimi da zamantakewa kan batun tsarin almajirci. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
Wasu ɗaliban makarantun allo kenan da aka fi sani da almajirai a guda daga cikin ɗimbin makarantun a yankin arewacin Najeriya. Babban fata da burin waɗannan ɗalibai da iyayensu shine haddace littafin Alƙur'ani mai tsarki. Sai dai wannan tsari ko sigar neman haddace Alƙur'ani a wannan lardi na cin karo da cika shekaru da dama da suka shuɗe, inda maimakon haddace littafin mai tsarki, wasu daga cikin almajiran ke rikidewa su kama wasu al'amura da suka saba koyarwar littafin, kamar ragaita da barace-barace akan titina. Hakan ce ta sanya gidauniyar NIM ta shirya taron musayar ra'ayi da yan jarida domin tattauna hanyoyin inganta tsarin karatun allo. Malam Asharaf Kabir Usman shine babban jami'in gidauniyar.
Wannan taron mun hada shi don mu samu haɗin kan yan jarida akan gyara tsarin karatun allo, a gyara a sa yaran mu su koma yin karatun Qur'anin da ya sa aka aika su makaranta.
Dr. Bala Muhammad masanin harkokin sadarwa ne kuma malami a tsangayar nazarin aikin jarida ta Jami'ar Bayar Kano, ya ce matakin yayi daidai.
Ai kaga da aka hadu gaba ɗaya akan polio. Ai an yi maganin ta, alhamdulillah yanzu an shekara uku babu polio a Najeriya. To ita ma wannan matsala ta harkar almajirci. Wato ita ba matsala bace kaman polio, ba cuta bace wanda ake gani a jiki, amma abu ne wanda yake yana ci a hankali, wata ran in ya fashe sai ya mana ta adin da wato ba za mu ji dadi ba.
To amma Alarma Adamu Abubakar na cewa in dai batun magance matsalolin karatun allo ne, har yanzu masu muradin yin hakan ba su kai ga kan bakin zaran ba.
Ba sa bin masana wannan tsangaya su musu bayani ga abin da ya kamata da za a bi hanyoyin da za a wannan ba. Aje a sami malaman tsangaya.
Ko a cikin watannin da suka gabata, gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce akwai kimanin ɗaliban makarantun allo, wato almajirai, su kimanin miliyan uku suna ragaita a sassan jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmuda, yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Niger, inda masu ayyukan karbar haraji da sarrafa kudin gwamnati suka shiga yajin aiki. Salamu Muni Barma gare ka.
Yanayin hazon da ke tattare da takardar da ministan kudin kasa Hasimu Sa'udu ya saka wa hannu da nufin kaddamar da tsarin bayar da kudaden allowance a matsayin alhakin ido ga jami'an asusun bitulmanin kasa da takwarorin suna ma'aikatar kuɗi ya sa jami'an kula da karɓar haraji jingine aiki, saboda a cewar sakatare janar na ƙungiyar su ta Sinayi Musa Umaru, matakin ya saɓawa doka.
Aka ce za a ba su kishi 55 bisa 100 bisa ga abin da mu muke samu. Sai wanga abu wanda aka ce wanda za mu samu din, sai ba a gaya mamu ba kishi nawa ne za mu samu, ba a gayi ba. Minista ya ce ai ya ce shi ba za ya taɓa allowance ɗinmu ba. Muka ce to tunda ka ce ba taɓa allowance ɗin za ka yi ba, to ga rubuta musu takarda ka ce ga abin da ya kamata a bamu, don saboda wagga takarda akwai duhu gare ta. Da aka yi haka bai man magana ba.
Dukkan wani yunkurin ganawa da ministan kuɗi domin kaucewa kwaruwar wannan yajin aiki ya citira, in ji waɗannan jami'ai. Saboda haka ƙungiyar su ta Sinayi ta ce gwamnati ta kuka da kanta game da irin illar da wannan mataki ka iya haifarwa.
Da daje ya je ganshi suka yi magana, sai ya ce mai daje ai ba zai gana da mu ba, ƴan kwadago waɗanda ke zage shi za mu ci gaba da gwagwarmaya kenan. Duk abin da muka yi su kuka da kansu, mu mun san da in muka tsaya da aiki mun san illar da yake kawo ga kasa. Ba sai da kuɗaɗe ba za a wala guro, sai an sa kuɗi za a biki, sai mun sa kuɗi za a albashi ko.
A ofishin ministan kuɗi da muka leƙa domin jin matsayin gwamnati akan wannan ja'in ja, an sanar da mu cewa ministan da magatakardansa har ma da mataimakin magatakarda ba sa ofis. Wannan yajin aiki na ranakun Laraba da Alhamis na wakana ne a wani lokacin da Niger ke cikin halin matsin tattalin arziki, lamarin da masanin tattalin arziki Dr. Solo Abdullahi ya ce zai iya kawo wa sha'anin tattalin arzikin kasar koma baya.
Abu yau kowa ya san da shi, ana samun lokaci zuwa lokaci gwamnati ba ya da halin biyan ma'aikatan shi. A zo a zamuna a fahimci juna.
Dama dai tun a watannin da suka gabata, maganar soma baiwa ma'aikatan asusun bitulmanin ƙasa da jami'an ma'aikatar kuɗi wasu kuɗaɗen allowance a matsayin alhakin ido daga cikin kuɗaɗen da ke shiga aljihun gwamnati ta dungo kai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Malam Suleiman, yanzu kun bari mu koma gefe guda Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba mai nakasa da shi kai ilimi.
Mazaunarwa assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad Kabara zan gabatar. A makon da ya gabata in ba a manta ba muna tattaunawa ne a mako na biyu kenan da ya wuce tare da Dr. Asma'u Abba Garko, wato wata likita kwararriya a sashen kula da lafiyar kwakwalwa na Malam Aminu Kano Teaching Hospital, wato asibitin koyarwa na Malam Aminu dake Kano Dabo a Nigeria. Inda Mahmud Ibrahim Kore ke tattaunawa da ita akan matsalar nan ta autism, wato rashin bunƙasar kwakwalwa wanda yake addabar wasu daga cikin yaran mu da ake haifa. To yanzu kuma za mu karkare wannan hira.
Me kike ganin mutane ya kamata su yi a cikin al'umma?
Na ji dadin wannan maganar taka. Wannan shine abin da ake cewa awareness, fahimta al'umma ta fahimci menene ma fadakarwa. Yawa fadakarwa, fadakarwa ta farko shine iyaye su fahimci cewa matsalan nan gaskiya ba za mu ce ba aljani ba, ai musulmai ne mu, addini kuma mai akwai, amma dai wannan rashin lafiyar matsala ce da ta riga ta shafi kwakwalwa. Kamar yanda ka faɗa yanzu an ce aljanu ne ko kuma sanmu ne ko kuma wani abin da kakannin kakanninku suka yi ne ko kuma yanzu yazo yake shafar ku, ai dole ku koyi dana. Amma a lokacin da al'umma suka fito, ku fito ma irin wannan matsalar ku fito mun fahimce ku, we are ready kamar al'umma, ina ce community ko society ko gwamnati ma, abin da ya kamata kenan gwamnati ta shigo ciki a fadakar mutane su fahimci cewa oh ashe abin nan da muke tunani ma ba haka bane, ashe ma wani abin ne daban. To yanzu tunda kun fahimci haka, ku fito da ƴaƴanku ku kawo su ga wani shiri na musamman mun yi musu su zo ai kaza ai kaza, kamar yanda na faɗa maka maximum potential ba su kamar sauran yara ba, amma ai ba su mutu ba, saboda haka mu gani me zamu iya fitowa da shi daga cikin ability din su kuma su amfani al'umma. Ai ba wata al'umma da take so a ce ga wannan shi ba shi da amfani a cikin ta, a'a. To ko al'umman nan ku zo ku perform in wani abu da za ku ce eh din masu irin wannan abu mun fahimce ku, ba aljanu bane ba waye bane, ku fito mu ga ya za a taimaki yaran nan. Kaga an rage stigma kenan, abinda ake cewa kyama kyama, kuma da mun matsalar mental illness duk wani abu na kwakwalwa yana da wannan kyamar, zaka ga me shi ko dangin su abu da ya faru tun kakannin kakanni suka ga ba a manta ba, saboda ya shafi kwakwalwa ko ya shafi mutum yana yin abinda sauran mutane ba sa yi. Saboda a wannan gaban muke kira ga al'umma don Allah su fahimci menene wannan rashin lafiyar, sannan idan akwai wani taimako na musamman da zaka ba wa dan makocinka, kai ka ji wannan program din a misali shi bai ji ba, kuma kai ka fahimci cewa yar yake ko dan kawunka ko makocinka ko dan abokinka yana da shigen wannan maganganun da muka faɗa, dan Allah sai a fadakar da su. Mu kuma a duk lokacin da aka zo kofar mu a bude take zamu yi bayani yanda ya kamata, duk kuma wani taimako da ya kamata mu bayar za mu bayar.
Wani irin kalubale ne akan su na lura da kai kuma su ne?
Kalubalen suna da yawa, amma daga cikin waɗanda za mu gano mu hango yanzu za mu hango accessibility. Kana ƙauyenku, in a misali akwai wurin da za a zo a taimaki yaran nan a Kano, a misali a cikin nan Aminu Kano Teaching Hospital, to kana ƙauyen ƙayayyau baka ma ji labarin akwai asibitin ba, so ba ma kada accessibility to ka zo ka samu asibitin. Sannan a misali
ka da kusaci na ka zo
ka samu wannan care din da ake faɗa. Sannan wannan child psychiatrist din da ake faɗa, na gaya maka a bayan likitan kwakwalwa ma akwai kuma likitan kwakwalwa da yara, shi kuma daban abin da ya je ya karanta kenan. To su kansu ba mu da su da yawa a Najeriya, saboda haka a misali akwai cases din da ake turo mana, ai referring din cases daga Bauchi, daga Port Harcourt, daga ƴan neighboring din daman Kano da Jigawa, daman Jigawa Katsina, daman regular wannan dinmu ne. Abin dalili na shine na babu wannan child psychiatrist din da ake bukata a wannan yankunan, saboda haka shine kaga referral
kuma saboda karancin su ne
yawa karancin su ne. Saboda haka a wannan referral din za a iya referral din ku a misali daga garinku zuwa nan din ku dauki shekara ɗaya ko shekara biyu ma kafin ku iya zuwa, saboda wanda rashin accessibility din da rashin wayewa ko abubuwa dai za su da rashin hali ma halin zuwa shi ma hali na tattalin arziki yawa sannan za mu iya cewa akwai kalubale na me zaka ce mishi kamar jinya caregiver burden
kula da
ciyaran
na yau da kullun
abu ne da yake da matukar wahala akan iyaye da yawa a misali akwai masu irin waɗannan ƴaƴan da wata in ɗanki yana da irin wannan ciwon kin fa yi sallama da gidan biki ka kalli dai mata da biki amma wata il ba za ki sake zuwa saboda kina tsoron ki fita ki bar wannan yara wata il shi a nashi autism din yana da ciwon gigiwa kuma a hade da autism din nan ko kuma farfadiyan nan ba za ki so ki fita kin tafi gidan biki ki je ki dawo a ce miki ai ya je ɗiban ruwa ne mun hana shi ya fada rijiya
sai ko ba ki so ki tafi da shi
kin ko ba za ki so ki tafi da shi ba zai bacci maki nisa a gidan bikin nan ba kuma a misali ke kadai ce a gidan nan ke ce yayi nan chakko shi nan ke kanki fa baki huta
wai sukan yin bacci
suna iya bacci akwai wanda ba su da sleep problems amma daga cikin wannan ɗan rakiya ciwon da na faɗa maka complications sun ciwon akwai kuma sleep problems to aka to bai mai bacci ba a ina zaki huta wata ilda yayi bacci ne ma zaki iya hutawa to kuma yazo da sleep problems so baccin ma ba zai iya ba wani lokacin kuma a rinka samun matsala wannan zai iya kawo matsala tsakanin mata da miji rinka ganin wata kin laifin ki ne ke kina ganin ai kina iya kokarin ki shi kuma baya gani shi kuma yana so wannan kaga shi ma an dan samu relationship problems a cikin gida sannan magungunan da za a iya basu daga ciki wasu za su iya zama masu tsada wasu kuma ma babu su a misali so kaga shi ma wani kalubale ne akan waɗannan masu ciwon sannan akwai matsala ta stigma kyama duk wanda yake da irin wannan abin a cikin al'umma ba a lamunta da shi ba aminta da shi ba saboda haka kai kanka ba za ka ji dadin nuna wa al'umma cewa in kana da ƴaƴa bakwai kana da mai guda ɗaya mai autism in aka zo ganin ƴaƴanka wata kin shidan nan za ka fito da su ba za ka fito da wannan guda ɗayan ba saboda kai kanka ba ka so a alakanta ka da cewa kana da ɗala ifaffe ko kana da ɗa mai matsalar kwakwalwa sannan akwai matsala ta makaranta yawa yaran nan waya ma za a yi da su ne ya kai lokacin shiga makaranta shekara shi 6 shekara shi 7 kannan bayan shi sun fara shiryawa didid za a sa su a gaba a kai su makaranta shi ba makaranta wani lokacin ba na laida mun batun da a yanda suke kuma ba su da damuwa ma saboda emotion ma emotionally ma suna da problems to amma wani lokaci in ya damun zai iya so shi ma a ce ya je makaranta to amma wace irin makaranta zaka kai shi shine ake maganar special education da special schools akwai waɗanda dama abin da suka karanta kenan mu'amala da irin waɗannan yara to su kansu ba mu da su da yawa special schools din nan ba mu da su da yawa special educationists din nan ba mu da su da yawa to kaga shi ma wani kalubale ne to wannan yazo ma magana cewa irin waɗannan yaran ya za a yi da su a kai su normal makaranta ta irin ta kowa ko kuma wannan special schools din a yanzu special schools suna da muhimmanci saboda training din waɗannan mutane shine na irin ɗannan masu special disability din yawa ko kuma kuna da yanda za ku yi da su to amma a yanzu ana ganin a cakuɗa su ma a cikin sauran yara idan kuka cakuɗa su da sauran yara za su fahimci me sauran yara ma suke yi a wannan yana magana shi baya magana shekara shi 6 baya magana amma yaga ɗan ajin su suna magana so zai iya wannan modeling din wannan kallon abin da yake faruwa zai iya iya kokari shi ma yaga yayi yaga kuna wasu abubuwa na interaction ai na ga maka su ko shiga cikin so wannan abin zai iya sawa su shiga cikin al'umma su shiga cikin yara su iya blending da su iya wasa da su abin da ake gani a special schools shine ka kai su duk irin su daya a aji daya wa zai koya wa amma a waɗannan da suka fi su ka kai su za su koyi abu ɗaya biyu uku daga wurin su hukumomi da musamman mutanen mu duk wanda yake da ilimi abin nan ba wai na likita bane shi kadai na faɗa maka ƴan jami'a suna special education duk suna haɗo waɗannan abubuwan yawa to mu haɗu da mu da su da society manyan mu a haɗa ƙarfi da ƙarfi a misali mu ga ya za mu taimaka wa yaran nan because kamar yadda na faɗa babu society da yake so ya zama masu larura suna da yawa a ciki so ake yi in ɗanka ne so kake yi ko bai fi kowa ba amma kai ya gaza kowa to ka so wa ɗan kowa ma haka saboda haka akwai bukata na gwamnati attajirai da masu ilimi da mu likitoci da duk wani wanda yake ganin idan ya shigo harkan nan za a hada ƙarfi da ƙarfi a taimakawa waɗanda suke da irin waɗannan matsalolin
duka nan shirin ya kammala a madadin Asma'u Abba Garko wato likita a bangaren kula da lafiyar kwakwalwa na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano dake kanan daban Najeriya. Sai kuma wanda ya tattauna tare da ita Mahmud Ibrahim Kwari da kuma duk wayanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Leather Gresham wacce ta hada mana sauti. Usman Ahmad ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Mu zama lafiya.
To a gaida abban su Muhsin yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama Raifata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Maganan da shugaban majalisar dattabai yayi Bokalan Saraki kan cewa haramta kungiyar IPOP na Biafra haramtacce ne ba abin mamaki ba ne, ya sace kawai domin idan lokaci ya kurewa MPDP suna ganin cewa zai iya takarar shugaban kasa a 2019. Kaga kenan tunda ya kasance shi musulmi ne, to kaga shi kenan za a zabe shi a arewa. Sannan kasancewansa shi bayarbe ne, Yarbawa kuwa za su zabe shi don kabilanci. To ina ya saura sai ka sanya mare kasar Ibo, don haka siyasa ce kawai. Kuma maganarsa ya zo daidai da wani maganan da wani babba a arewa yake cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi jawabi a zauren majalisar ɗinkin duniya kan Rohingya cewa ana musguna musu saboda kasancewansu marasa rinjaye. Yake cewa ya kamata a Najeriya ma a mutunta marasa rinjaye. Wannan magana da maganan da Bukola Saraki ya yi magana ce iri ɗaya, mai asali ɗaya da tushe ɗaya.
Assalamu alaikum ri Amerika. Ni ne Bala mai magani ko suki karamar hukumar mashi jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Wani Amurka ku isa mana gaisuwa ga shugaban kasa General Muhammadu Buhari. Gaskiya bayanin da Muhammadu Buhari ya yi a sauran taron majalisar ɗinkin duniya ya tantance yabo.
To yanzu kuma ga Aliyu Mustafa ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
To Ibrahim, a karon farko gwamnatin Amurka ta yi sharhi kan abin da yake faruwa a ƙasar Myanmar, inda ta lanci tashin hankalin da ta ce yana gudana da wulakancin da ta ce ana wai ɗan jinsin Rohingya. Ba wani bane illa mataimakin shugaban Amurka ne da kansa Mike Pence yake wannan magana, inda yake cewa wato yake la'antar da abin da yake kira cirin jama'a na tashin hankali da ya shafi su ƴan rijin Rohingya din, abin da ya tilasta musu su bar ƙasar su koma wata ƙasa. Ha kuma Pence ya ce tuni sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya yi magana da ita shugaban Myanmar ɗin Aung San Suu kan wannan lamari, inda kuma aka nemi shugabannin kafofin tsaro su bari a dinga kai kan agaje wa waɗanda abin ya shafa. Har ma ya ce Amurka za ta ba da taimako na dala miliyan 25 ga su ‘yan Rohingya ɗin da suka yi gudun hijira. Sannan ɗaukacin dukkan mutanen tsibirin Puerto Rico su miliyan 3.3 yanzu aka ba su da wutar lantarki a sanadin wata mahaukaciyar guguwa da aka ce rabon a ga mai lahaninta da kuma ƙarfinta tun kamar shekaru 90 da suka gabata.
To masu saurare, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Ali Mustapha Sakkwato da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyarmu ta wannan lokacin wato Hajja Zainab Abdulrahman, ni naku Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai kuma an jima'a.